ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wannan darasi na 45 karatun da muke gabatarwa littafin Ash-Shifa na Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba tsakanin shafi na 62 zuwa shafi na 70 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan fasahar manzon Allah Ya yi babi na biyar shi ne alfasul khamis ƙaramin babi na biyar a ƙarƙashin babban babi na biyu da muke bayani a kai ya ce fasahatu lisanihi fasahar harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa balagatuhu da kuma balagarsa fasahar annabi sallallahu alaihi wasallam da balagarsa Me ake nufi da fasaha, fasaha shine iya bayani, wannan shine a takaice, abinda ake nufi da alfasahatu shine iya bayani. Wannan ya zo a littafai da yawa, wannan malamai suka yi magana game da abinda ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyun. Idan an ce iya bayani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana furta al-alfadul bayyinatu zahira idan annabi zai yi magana yana furta kalma da ma'anarta take bayyane ba zai faɗa maka kalmar da za ka masa tambaya me ma'anarta ba idan ka ga hakan ya faru to akwai hikima a ƙarƙashinsa amma akasari maganar annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce da wayayye yake fahimtarta haka nan ma mai duhun kai yana gane maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fasaha fasaha shine iya bayani don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma idan zai faɗi kalma yakan zaɓi kalma al-mutabadiratu ila al-fahmi kalmar da ka ji ta nan take kwakwalwarka tana gane ma'anarta wannan shine fasaha don haka duk sa'in da aka ce mutum yana da fasaha ana nufin mutum mai iya bayani to abinda ya bambanta shi da balaga balaga kuma shine tsara magana za ka ɗauka kamar abu ɗaya ne alhali ba guda ba ne fasaha ita ce iya bayani amma balaga fa tsara maganar gaba ɗayanta saboda ka duk sa'in da annabi ya tsara magana idan annabi ya yi magana malamai suna cewa wanda ya zo a littafin كتاب الأمدة في محاسن الشعر مع الإمام القيرواني ينا جزء إنه فرق شاكا أربيد أربعين دفجوتي abinda ake cewa balaga shine ma'anin kasira fi alfadin qalila. Annabi zai faɗi kalmomi kaɗan amma sun ɗauki ma'ana mai yawa. To kaga ya nuna Annabi ya iya wato ya iya tsara magana. Tsara magana ke sa mutum ya faɗi kalmomi kaɗan amma kuma su isar da ma'ana mai yawa. Malamai suna cewa abinda ake cewa balaga shine mutabaqatul kalami li muqtadal hali. Maganarka ta dace da hali. Maganarka ta dace da hali. Wanda shi ake cewa balaga. Kaga kenan a takaice wato shine tsara maganar ta inda za ta ba da ma'ana. To yana so yi magana akan abu biyu din nan game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, game da fasahar harshen Annabi. Shi ne yasa yace fasahatu lisanihi wa balagatuhu. Fasahar harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma iya tsara maganar manzon Allah shine balagatuhu. Sai cewa amma fasahatu lisan amma game da fasahar harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa balagatul qawli da kuma iya tsara magana shine balagatul qawli. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, ai shi Annabi ya kasance min zalika ta wannan sashin bil mahallil afdali, yana mahallin da yafi na kowa. Saboda ka ba dan adam da ya kai manzon Allah iya bayani, ai ba sai an faɗa maka ba mutumin da Allah ya zaɓe shi ya aiko shi saboda duniya gaba ɗayanta, ai wannan mutumin babu makawa Allah ya ba shi taimako ta inda zai iya isar da bayaninsa. Saboda haka yasa ya ce fahuwa min zalika bil mahallil afdal. Qad kana sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya kasance yana mahalli mafi falala, in dai ta magana ne akan wato iya bayani da kuma tsara magana. Yace wal mawdi alladhi la yujhal, kuma Annabi yana waje wanda ba a jahiltarsa. Abinda yake nufi, babu wani dan adam da zai jahilci wannan. Idan aka ce mar a duk duniya babu wanda ya kai Annabi iya magana, babu wanda zai musu, babu shakka, kuma koda kafiri ne. Domin idan ka dubi duniyan nan gaba ɗayanta, babu wanda ya san adadin musulmai a duniyan nan banda Allah. Ba Balarabe ba, ba Bature ba, ba baƙar fata ba, amma addini guda. Kuma yanda ake ibadar iri ɗaya, kuma mutum guda ya zo da saƙon, kai ka san wannan mutumin Allah ya mar guzuri da ilimi, ilimin da ba a ba ma wani ɗan adam ba. Shi yasa ya ce wal mawdi'u alladhi la yujhal, Annabi yana waje wanda ba a jahiltansa. Mutum ba zai jahilci wannan ba. Sai ya ce salasata tabi'i, ya kasance mai sauƙin tabi'a. Annabi yana sauƙin tabi'a. Wa bara'ati man zu'il, sannan kuma yana kerewa ta wajen mariƙarsa. Idan aka ce bara'a shine wanda ya kere, Annabi ya kere ma kowa ta wajen mariƙarsa. Idan aka ce man zu'il ana nufin al-ma'akhadh, abinda Annabi ya riƙe ya fi duk abin da wani ya riƙe. Saboda ka duk iya magana ka, idan manzon Allah ya faɗi nashi, za ka samu nashi ya fi naka. Wa ijazu maqfa'in, sannan kuma wato ga taƙaituwar bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka ce al-ijaz ana nufin taƙaitawa, maqfa'in yana nufin al-kalam, shi manzon Allah maganarsa yana yin ta a taƙaice. Saboda haka yasa kaga hadisan manzon Allah ana haddansu, saboda maganarsa ba ta da tsayi. Idan Annabi zai faɗi magana taƙaitacciya yake faɗa, saboda kowa ya iya ɗauka. Wa nasa'ati lafzin, da kuma tsarkakan lafazi. Saboda haka yasa lafazin da Annabi ya zaɓo, za ka samu babu lafazin da ya fi wannan dacewa. Idan aka ce nasa'a ana nufin al-khulus, shi ne tsarkakan lafazi. Wa jazalatu qawlin, da kuma girman zance. Sai ya ce wa bara, haka ne ko, wa sihhatu ma'anin, da kuma ingancin ma'ana. Ingancin ma'ana, idan Annabi ya faɗi magana to za ka samu ma'anarsa ingantacciya ce. Wa qillatu takallufin, da kuma ƙarancin zarbabi. Abinda ake cewa a takalluf shine zarbabi, mutum ya ringa maganar da bata ma dace ba. To yana da wahala Annabi ya faɗi magana da za ka ce wannan magana bata ma dace da muhallin nan ba. yasa ya kawo kalma ta atakallu. Atakallu shine mutum ya rike abin da bai dace da shi ba, yasa Allah ya ce wa ma ana minal mutakallifina utiya jawami al-kalim. An ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar dunkula magana, saboda ka annabi yana matse magana ya faɗe ta a kalmomi kaɗan. Magana ce mai yawa amma sai ya dunkula ta ya matse, wannan yasa kake gani hadisansa sai kaga ana ta sharhi, manyan littafai ana ta sharhi game da maganar manzon Allah. Wa khussa, kuma Allah ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam bi bada'il hikam, da wato hukunci wanda ke mai armashi. Saboda ka duk abin da annabi zai hukunta za ka samu wannan wata kyauta ce, baiwa ce dama Allah ya mishi. Wa ilmi alsinatil arabi, kuma Allah ya sanar da shi harsunan larabawa. Larabci yare ne guda, amma kuma yana da sassa, yana da rassa masu ɗimbin yawa. Da wuya ma ka samu yaren da yake da rassa kamar larabci. To kuma cikin ikon Allah sai zamanto Allah ya sa annabi duka rassan larabci ya san su, duk wani reshe na larabci, duk wani harshe. Kamar yadda ka sani, idan yare ya yi faɗi to za ka samu kuma wani sashi na wannan yaren yana da yanda yake maganarsa daban da wani sashi. Idan aka ce Hausa to za ka samu Kananci, ko a ce Bazazzagi ko Bakatsini, za ka samu yanda suke magana akwai inda yake bambanta. Ko a ce ga Hausan Sokoto, to haka Larabawa suke. Akwai larabcin da Balarabe kansa ba zai iya ganewa ba sai an gaya ba. Larabci ne amma kuma idan aka yi ba za ka iya ganewa ba sai an fassara maka. Amma shi annabi Muhammad cikin ikon Allah sai Allah ya sanar da shi duka harsunan Larabawa gaba ɗayansu. Yasa ya ce ilmu alsinatil ar yukhatibu kulla ummatin minha, yana magana da kowace al'umma daga cikin Larabawa bi lisani hada harshenta. Idan mutane suka zo da harshensu annabi zai magana da su, kuma bai taɓa zuwa ga ƙasansu ba, bai taɓa ma zuwa sashen nasu ba, ga tazarar da ke tsakani ba kaɗan ba. Amma idan suka kawo, saboda sun yi ta zuwa bakunci ga manzon Allah don ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da musulunci ya ci ƙarfin Larabawa, da sai zama kowace ƙabila tana zuwa tawaga ta yi mubaya'a ga annabi. Mubaya'an nan a matsayin ta karɓi addini ko kuma saboda a zauna lafiya, saboda musulunci ya riga ya yi ƙarfi. To duk wanda suka zo da harshensu annabi yake magana da su salawatullahi wa salamu alaihi. Wa yuhawiruha, kuma yana hira. Ina aka ce yuhawiruha, kalma ce ta muhawara. Annabi yana hirar da su bi lugatiha, da yarensu, da yarensu annabi zai hirar da su. Wa yubariha, kuma annabi yana taransu, shine yubariha yuqaribuhu, bi ma'ana yuqaribuhum fi manza'i balagatiha, ta makomar tsarin maganarsu. Da mai muka ce balaga ita ce tsara magana. To kowace kabila in ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana taranta da irin mariki na balagarsu, mariki na tsarin maganarsu, da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su. Sai ya ce hatta kana kathirun min ashabihi, sai da ya kasance da yawa daga cikin sahabban annabi Muhammad. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu, suna mar tambaya. Kuma za ka rika ji a hadisi idan annabi ya faɗi magana sai sahabbai su ce menene kaza, ko Balarabe ne, su ma Larabawa ne, amma suka yi tambaya ga manzon Allah fi gairi mautinin, ba a wuri ɗaya ba, an shay'in in an sharhi kalamihi, suna mar tambaya game da sharhin maganarsa. Za ka ga sahabbai suna cewa ya Rasulullah ka ce kaza, kai mana bayani, ba su gane ba. Yakan ma faɗi kalmar da duk Larabawan ba su taɓa jinta ba a duniya, gaba ɗaya sassan Larabawa ba su taɓa saninta ba, manzon Allah sai ya faɗa. Saboda haka sai su ce mu ba san wannan ba, sai manzo Allah ya ce to ga fasara. Saboda haka shi ilimin da Allah ya ba mu annabi yana gaba da ilimin duk wani ɗan adam, saboda ya taho ne sako daga Allah. Ai bai kamata a ce a cikin mabiyansa akwai wanda ya fi shi ilimi ba. shi ne yasa yace wa tafsiri qawlihi, kuma suka nemi fassarar maganar annabi, su sahabbai suka nemi fassarar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yace man ta'ammala hadisahu, duk wanda ya lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kana lura da hadisan manzon Allah, wasirata wasiyarahu, kuma kana bin labaransa, labaran annabi, alima zalika, mutum zai san haka indai kana bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, kana lura da su, kana lura da tarihi manzon Allah, to zaka san da haka. Wa tahaqqaqahu, kuma zaka tabbatar da shi. Sai yace wa laysa kalamuhu ma'a quraish, magana da annabi yake yi da Quraishawa, wanda su ne asalin kabilar shi, mutanen Makka, wal ansar, da magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da musulman Madina, wa ahlul Hijaz, da kuma magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mutanen Hijaz. Al Hijaz, kamar yadda al-Imam al-Qayyum yake faɗa a littafin al-Misbahul Munir, yana juz'i na farko shafi na 99, al-Imam al-Qayyum yake Al-Hijaz wani yanki ne a ƙasar Larabawa. Shi wannan abinda ake kira Al-Hijaz, jabalun, wani dutse ne, yuqbil min al-Yaman, tun daga Yaman wannan dutsen ya tunkara, Allah ya kafa wannan dutsen har hatta ya sila ila Shami, tun daga Yaman sai da ya isa Syria. Wani dutse ne wanda ya raba Arabian Peninsula gaba daya, ya raba shi gida biyu, wannan dutsen shi ake kira Al-Hijaz. To a wannan dutsen a jikinsa Madina take, haka nan birnin Umman wanda yake can ƙasan Yaman shi ma yana jikin wannan dutsen. To wannan dutsen shi ake cewa Al-Hijaz. Abinda yasa sai Al-Imam Al-Qayyumi yace summiya Hijazan, abinda yasa aka kira shi Al-Hijaz, li'annahu hajaza bainan Najdin wa Tihama, saboda ya raba tsakanin yanki biyu, wannan dutse da ya taho daga Yaman sai da ya isa Syria, sai ya raba ƙasan gida biyu ta arewa, shi ake kira Najd. Nan kuma da ya zamanto ta kudu, shi ake kiransa Tihama. Saboda haka za ka ji ana cewa yankin Tihama ko yankin Najd. To abin da ya raba su shi ne wannan dutse na Al-Hijaz. To sai ya zama akwai alaƙa a tsakanin ƙabilu da ke zama ta kowane sashi, kuma za ka samu hatta ta wajen maganarsu akwai alaƙa, waɗanda ke zama a wannan sashi za ka ji maganarsu daban ne da wanda ke zama a wancan sashi. Sai ce wa Najdin, da kuma yankin Najd, yanda yake magana da waɗannan, ba haka za ka ji yana magana da waɗancan ba. Idan kana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka sha mamaki, za ka ga inda yake magana da mutane daban-daban da kuma harsunansu. Shi ne abinda Al-Qadi Iyad yake faɗa, kuma gaskiya ne, salawatullahi wa salamu alaihi. Yankin Najd shi ne yankin da yake arewacin Makka, wanda har ya kai ƙasar Iraq, wanda shi ake ce mana Najd. Ma kana wara a Makka wa ma kana duna zalika ila ardil Iraq, ana cewa fa huwa Najdin, wannan duk yana cikin Al-Misbahul Munir na Al-Imam Al-Qayyumi. Sai ya ce ka kalamihi, magana da annabi yake da mutanen waɗannan yankunan bai zama irin magana da yake yi da waɗancan ba. To sai ya ba mu misali da mutane bakwai, ya kawo misalai kamar guda bakwai a nan, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da su, kuma ba Larabawa ba ne da suke nan, ba Qurayshawa ba ne. Na ɗaya ya ba da misali da Dhil Mish'aril Hamdani. Zil Mish'aril Hamdani, wannan labarin sai na Gharibul Hadith na Ibn Qutayba, yana mujallal na farko shafin 239, yana kitabu Sira na Ibn Hisham, akwai shi a littafan tarihi. Labarin da Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani ya bayar, Al-Hamdani ya ce qadima wafdu Hamdan ala Rasulillah, tawagar qabilar Hamdan suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Hamdan, mutanen Hamdan sun bakunci annabi, kamar yadda muka ce mutane na ta zuwa suna bakuntar annabi sallallahu alaihi wasallam, suna kawo mai ziyara, suna mubaya'a. To su mutanen Hamdan mutanen Sana'a ne, birnin Sana'a tana Yemen har yanzu birnin tana nan, tana cikin mafi dadewan birane a duniya gaba dayanta. Ko birnin tana nan, ita ce ake kira birnin Sana'a. To a wannan birnin suke, ka duba daga birnin zuwa Madina a yanzu ma kilomita 120 ne. Kaga kenan tafiyar ba ta wasa ba, kuma ne bai taɓa zuwa gurin ba. Daga cikinsu akwai Malik bin Namatin. Malik bin Namatin shi ne asalin sunan Zulmishar Alhamdani. Ai, idan aka ce Zulmishar, ai laƙabi ne. Laƙabi ne da Alhamdani. Asalin sunan shi shi ne Malik bin Namatin, ana ce mar Abu Saurin. Shi ne Zulmishar, wanda Alƙadhi Iyad ya kawo sunan shi a nan. Sannan akwai Malik bin Aifa'a. Akwai kuma Guimamu bin Malikin As-Salmani. Akwai Umaira bin Malikin Al-Harifi. Waɗannan su ne suka taho musamman daga yankin Hamdan, daga birnin Sana'a, suna yankin Yemen. Suka yi wannan tafiya, suka iso Madina. Suna isowa, falaƙau Rasulullahi marji'ahu min Tabuk. Sun iso Madina, shi kuma Annabi ya dawo daga yakin Tabuk. Sai suka haɗu. Saboda ka sun kawo ma Annabi baƙunci. Maganar da Annabi ya yi da su, kaga harshensu daban ne. Larabcin nasu ba irin na mutanen Madina ba gaba ɗaya. Shi ne Alƙadhi Iyad ya ba mu misali da shi. Wannan labari ne mai tsawo, wanda shi kansa Alƙadhi Iyad bai kawo muhawara ko ko maganar da Annabi ya yi da su ɗin ba. Ya dai ba da misali. Ya ce, ka dubi misalin maganar da Annabi ya yi da tawagar wafdu Hamdan, waɗanda suka taso daga yankin Sana'a'u na Yemen suka zo Madina. Annabi ya yi magana da su, ya ce, ka dubi irin magana da Annabi ya yi da su. Sai ya ba da misali na biyu. Mutum na biyu shi ne Tuhfatan Nahdi. Tuhfatan Nahdi, akan ce Tuhfatan Nahdi, ko a samu ta'un kasara ko fatha. Asali sunan shi Tuhfatu bin Zuhairin An-Nahdi, shi ma yankin Yemen ne. Su ma mutanen Yemen ne, amma su suna gefen An-Najran. Suna gefen Najran. Tsakaninsu da Madina kilomita 907. Su kaga ba su kai waɗancan ba. Waɗancan sun fi nisa. Su ma yankin Yemen ne, kuma akwai hadisin su, labarin su Sayyidina Ali bin Abi Talib shi ya bayar. Sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa inna wafda nahdin qadimu ala Rasulillah. Tawagar mutanen Nahdu su ne mutanen Najran, suka baƙunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, daga cikinsu akwai Tuhfatu bin Zuhairin da suka zo. Faƙali, sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, atainaka ya Rasulullah min gauratihama. Ya Rasulullah, mun ziyarce ka daga kan tsaunukan tihama. Amma Ibn al-Jawzi a littafin al-Ilal al-Mutanahiya ya ce labarin bai inganta ba, la yasihhu. Yana mujallar na farko, shafi na 184 a wannan littafin. Akasari ma labaran da shi Alƙadhi Iyad ya kawo a nan na mutanen nan, akasarinsu ta sashen hadisi bai inganta ba. Amma malamai da yawa, kamar mutanen da suka rubuta Gharibul Hadis, domin malaman farko da yawa sun yi rubutu a kan Gharibul Hadis, kalmomi na Larabawa, yadda suke mu'amala da shi da ma'anar shi. To waɗannan su suka ɗauki waɗannan labarai, saboda suna ɗauke da kalmomi ta yanda mutanen waɗancan ƙabilu suke mu'amala da su. To sai kawo misali mutum na uku, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da su. Kaga ya ba mu misalin mutanen Hadramaut, mutanen yankin Sana'a na Yemen. Ya ba da misali da mutanen yankin Najran na Yemen, su ne Tuhfatun Nahdi. Sai misali na uku shi ne Qatan bin Harisa al-Ulaymi. Qatan bin Harisata al-Ulaymi, shi kuma daga yankin Dumatul Jandal. Dumatul Jandal tana arewacin Saudiya, tsakaninsu da Madina kilomita 595 ne. To nan ba su da nisa sosai, yankin Dumatul Jandal. Wannan labarin Qatan bin Harisa al-Ulaymi yana Kitabul Isaba na Ibn Hajar a mujallar na 5 shafi na 341, da kuma Usbul Gaba mujallar na 4 shafi na 389. yanda labarin ya zo kadima annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin qatan da ake kiransa qatan bin harisa al-ulaymi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu an du'a lahu wa liqaumihi bi gaisis samai da suka bakunci annabi saboda haka sai ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a saboda suna fama da fari a yankin su suna fama da fari gashi dai sun kawo ziyara ga manzon Allah amma kuma duk da haka suna da bukata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kuma hadisin labarin su ya zo ta hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kataba ma qatan bin harisa kitaban Sa'ad bin Abi Waqqas yace sai annabi ya rubuta musu takarda akasari mutanen da suke bakuntar annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yakan sa a rubuta musu takarda wannan takarda kamar amana ce gare su saboda wani ba zai fada musu ba da annabi ya sa aka rubuta musu takarda wannan labarin yana a tabaqatul kubra na Ibn Sa'd a mujallal na farko shafin 335 yanda wasiqa yanda takardan abinda takardan ta kunsa maza Allah ya sa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah daga muhammad manzon Allah li ukaydira hina ajaba ila al-islam tunda wato ukaydir ya amsa ga musulunci wa kala al-andada wato yana annabi yana nufin tunda waɗannan mutane sun amsa wa musulunci sun tube kafirci shirka sun yi watsi da shi wal asnama da gumaka sun yi watsi da su domin annabi ya riga ya tura Khalid bin al-Walid wannan yankin nasu sai annabi ya ce to ma Khalid bin al-Walid sayfillahi fi qaumihi tare da Khalid bin al-Walid takobin Allah ba shakka annabi ya kira annabi da kansa yayi makadid laqabi da sunan sayfullah manzo Allah da kansa yayi masa wannan laqabi sai ce fi dumatil jandal wa aknafiha an tura Khalid bin al-Walid yankin dumatul jandal da sassan da suke kewaye da shi alaikum niyatu wannan wasiqa abinda ta kunsa shi ne ku kiyaye ku inganta niyyar ku ta wajen addini ku inganta niyyar ku ta wajen addini to qimuna salata ku rika sai da sallah li waqtiha da zaran lokaci ya tsaya haka manzon Allah ya faɗa saboda haka yasa kai sallah a farkon lokaci ladansa baya misaltuwa yana daga cikin abin da Allah madaukake fi so ga dan adam da zaran lokacin sallah yayi ayi kar a jinkirta sai dai idan akwai larura wa tu'tuna zakata ku rika ba da zakka bi haqqiha alaikum yanda haƙƙin zakkan ya tabbata akan ku sai annabi ya ce alaikum bi zalika in kuka rike wannan to kun samu ahdullahi wal misaq kun samu alƙawarin Allah ba za a far muku ba muddin kun inganta imaninku kuna sallah kuna ba da zakka yanda aka tsara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kun samu alƙawarin Allah babu wanda zai far muku wato annabi yana nufin musulmai ba za su far musu ba don su ma sun zama ƴan uwa musulmai ku sai ce wala kun bi zalika sidku ta gefanku kuma abinda ake so shine ku zama masu gaskiya wal wafa'u da cika alƙawari wannan takarda da na rubuta sai annabi ya ce shahidallahu Allah ya shaida wa man habara minal muslimina waɗanda duk suka halarci wurin da muka rubuta takardar nan su ma shaidu ne a ranar tashin kiyama to sai annabi ya ba su to amma wannan hatta shi wannan labarin wanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya bayar game da zuwan Qatan bin Harisa al-Ulaymi mutumin dumatul jandal kasancewar ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga wannan hadisin a cikin al-kutubut tis'a gaba ɗaya na sunna ba saboda ka sa labarin yana da rauni sai mutum na hudu shine al-ash'af bin qais ya kawo sunan shi al-ash'af bin qais shi kuma ya taho ne ta tawagar banu kinda ana kiran su kinda su suna tsakiyar yankin najad shine arewacin saudiya to akwai labarin sa Ibrahim an-Naka'i ya bayar wanda yana cikin tabi'ai yace sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama su kinda suna da sarauta tun a zamanin jahiliya mutane ne wadanda suke masu karfi masu mulki to amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu karfi musulunci yayi karfi su ma suka turo tawaga suka zo madina suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana musuluncin su to amma da jin cewar manzon Allah ya rasu sai ya zama sun yi ridda kuma daga cikin su akwai wannan da shi alqadi Iyad ya kawo sunan shi al-Ash'ath bin Qais al-Kindi wanda yana cikin tawagar da suka bakunci manzon Allah a lokacin da annabi yake da rai to amma da manzon Allah ya rasu duk sai suka yi ridda saboda dama masu karfi ne masu mulki ne suna ganin kamar karfin na manzon Allah ne tunda annabi ya rasu babu wanda zai iya yakan su to shine Ibrahim an-Nakhai yace irtadda al-Ash'afi nasu min kinda akwai mutane da yawa na wannan kabila da suka yi ridda da shi al-Ash'af bin Qais fa husira dama aikin sai na Abubakar ya dauka kenan sai na Abubakar ya kulla tutocin yaki ya tada wato dakaru da manyan sahabbai waɗanda sun kware ma yaki ya tura ma waɗannan kabilu duk da suka yi ridda to da aka tafi yaki da mutanen Kinda aka yi nasara a kansu wa ukhidha bil aman suka tabbata an fi karfin su sahabbai sun fi karfin su saboda haka sai shi Ash'af al-Ash'af sai ya nemi a bashi amanar mutanansa nemi a bashi amana mutane sun kai 70 waɗanda ya nema musu amana saboda haka sai kwamandojinsu na Abubakar suka yarda aka bashi amana fa utiya bihi siddiq aka taho da su gaba daya Madina haddashi wannan al-Ash'af bin Qais din haddashi aka zo da shi Madina da aka zo da shi Sayyidina Abubakar ya ce inna qatiluka zamu kashe ka al-Ash'af saboda kai ridda la amana laka baka da wata amana sai ce a ai akwai abinda nake so Sayyidina Abubakar ya ce me kake so yace tamunnu alayya a jinkirta min tunda da ridda nayi ai akwai jinkiri da ake mai ridda ko ya tuba ni kuma na ma alƙawari in ma da nayi ridda yanzu na dawo musulunci nan take sai kalmar shahada gaban Sayyidina Abubakar kaga ya sake dawowa musulmi fa fa'ala fa amma da yake mutumin dama asali gidan sarauta mutane ne masu mulki dan haka magana ba ta mai nauyi sai ce masa Sayyidina Abubakar a tace da ya dawo ya musulunta sai ce ina son ka bani kanwarka ka bani aurenta ya gaya masa Sayyidina Abubakar ya ce ina so ka bani kanwarka Sayyidina Abubakar ya ce an gama inda kai musulmi ne ai shikenan sai tunda ka furta kalmar shahada ka je in ta yadda da kai shikenan sunanta Farwa bintu Abi Quhafa kanwar Sayyidina Abubakar sunanta Farwa bintu Abi Quhafa saboda ka ya tafi kuma Allah ya daidaita su to da ya aure ta kaga kenan su sun dawo an kawo su Madina a matsayin waɗanda wato fursunoni amma nan take Allah madaukake ya nufe shi da tuba kuma ga shari ya yi aure ya aure kanwar shugaban duniya gaba daya to akwai riwaya da ta zo lamma qudima bil Ash'af bin Qais asiran ala Abi Bakr lokacin da aka zo da shi Madina an zo da shi a daure ga Sayyidina Abubakar da aka kawo shi gaban Sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda atlaqa wisaqahu Sayyidina Abubakar da kansa ya kunce daurin saboda babban mutum ne wa zawajahu ukhtahu kuma da yace yana son kanwarsa Sayyidina Abubakar ya auren masa fa khtarata sayfahu da aka gama da aka ce an bashi aure sai ya zare takobi fa dakhala suqal ibli kawai sai ya shiga kasuwar raƙuma na garin Madina ya shiga kasuwar fa ja'ala la yara naqatan wala jamalan illa arqaba saboda ka dama kasuwar raƙuma da ya shiga da takobinsa ya zare takobi ya dinga sara kafafun raƙuma ya dinga sara masu raƙuma suna kafarar ash'asu da ya dada ridda ya zama kafiri kayya kayya kutsar su mutaraha sifa da yaga an biyo shi za a buge sai jefar da takobin yace wallahi ma kafartu na rantsa da Allah ni ban kafirce ba yace ma kafartu billah sai ya zaka shigo kasuwa kana sadan raƙuma sai yace to bari in gaya muku هذا الرجل زوجني اخته wancan mutumin ya bani auren kanwarsa kun kuma san waye mutumin nan ko shine Abubakar As-Siddiq a ce babban mutum irin sai na Abubakar ya baka auren kanwarsa baka yi walima ba ai wannan bai yi ba walau kunna fi biladina wallahi da a kasan mu ne lakanat lana walimatun ghayru hadhihi da walimar da zamu wallahi ba irin ma wanda aka saba bane saboda ka sai to dama an riga an hatsa ke a kusa da shi sai ce ya ahlul madina ko mutanen madina dama mutane sun hadu sai ce in haru wa kulu duk wani rakumi da na sare mai kafa ku je ku soke ku raba nama walima ce gare ku sai ce ya ahlul ibni ina ma ku raquma suka ce ga mu sai ce ta'alu duk ku zo in biya ku kudin ku kaga wata hikima na sanar da duniya yayi aure dama walima shine kowa ya san kai aure to hanyar da ya sanar da ita kenan wannan yana kitabul amwal na Abu Ubaidin kuma zaka gani a siyaru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi yana mujallal nabi shafi na 37 so wannan mutumin al-Ash'ath bin Qais yana daga cikin wadanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga baya ridda kuma Allah ya nufi shidda dawowa musulunci har ma ya auri kanwar sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda gaba daya to sai ya sake kawo mana mutum na biyar yace wa Wa'il bin Hujr al-Kindi sai kuma Wa'il bin Hujr al-Kindi shi ma kabilar sa daya da Al-Ash'ath bin Qais al-Kindi shi wannan ana kiransa Abu Hunayd al-Kindi ya labarin sa yana Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym yace kadima annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalahu manzo Allah ya girmama shi yana daga cikin mutanen da annabi ya fi girmama su daga jama'an da suka bakunci manzo Allah as'adahu ma'ahu ala al-minbar saboda babban mutum ne kuma mutum ne mai karimci saboda haka da ya taho ana ce mai Abu Hunayd al-Kindi manzo Allah sai ya matsa mar a minbari ya zauna wa kataba lahu bihi ahdan manzo Allah ya rubuta alƙawarin amana gare shi musamman ce haza Wa'il bin Hujr wannan shine Wa'il bin Hujr sayyidul afyar ja'akum hubban lillahi wa rasulihi wannan shine Wa'il bin Hujr wanda yana daga cikin shugabannin Larabawa ya taho gare ku yana mai nuna son shi ga Allah da manzon Allah a wannan babu shakka ya tabbata a musulunci kuma har ma bayan rasuwar annabi ya zauna a Kufa ta yankin Iraq an ce ya bar zuriya nan da labarin sai na Tahzibul Kamal a mujallal na farko na 30 shafi na 420 da al-Imam shi wato ya kawo mana waɗannan misalai al-Qadhi Iyad sai ya ce wa ghairihim ba su kadai bane da wasu daga cikin manyan Larabawa haka ne ko sai ya ce min aqyali asali na aka ce qilu shine mai mulki amma kuma ba larabcin al-Hijaz bane larabcin Yaman ne qilu sunan mai mulki ta ce qilu yasa sai ce aqyabu habara maut masu mulkin habara maut amma larabcin ba wanda ka saba ji ba yasa ya kawo kalmar anan ina aka ce qilu huwal malik min muluki himyar kabilar himyar mutanen habara maut wanda habara maut birni ne a kasar Yaman don haka shi yasa ya ce min aqyali habara maut daga cikin masu mulkin habara maut a yankin Yaman wa mulukil yaman sai ce da kuma sarakunan yaman yace wanzur kitabahu ila hamza to nan sai babu misali kaga nan can ya gaya mana sunaye ne daga cikin waɗanda suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yake so ya ba mu misalin abinda takardan da ya rubuta ma waɗannan mutane yanda za ka iya gane bambancin larabcin larabcin waɗancan da irin maganar su Annabi ya rubuta musu wasiƙa yanda suke mu'amala da kalma haka shi ma Annabi ya rubuta wasiƙa gare su ta inda yayi magana da su dan yana ba mu misali ne akan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da larabawa da harsunan su da tsarin maganar su to shine sai ya bada misali da takardan da ya rubuta ma Hamdan kamar yadda muka ce hadisin bai inganta ba yana garibul hadis na Imam Ibn Qutaiba yana juz'in farko shafin 280 abinda takardan ta kunsa inna lakum fira'aha nan ma ya datse ne don wasiƙa tana da tsawon gaske inna lakum fira'aha manzo Allah ya ce kun samu tsaunuka na ƙasar tsaunukan ƙasan kuna da damar ku yi kiwon ku idan aka ce fira'aha ana nufin ma'ala min al-ard tsauni duk inda tsauni yake babu wanda ya hana ku je ku yi kiwo sai ya ce wa wihaqaha wa wihaqaha manzo Allah ya ce da fili haka nan duk inda aka samu fili akwai ciyawa ko itatuwa an ba ku damar kiwo asali wihaqu wihaqu kaga kalmar larabci ne wanda mutanen Yaman su suke mu'amala da shi wato al-mutma'innu min al-ard kasa da take mai fadi sararin kasa shine al-wihaq sai ya ce wa azaziha da kuma marmara ga kasar da ya zamanto dutse ne marmara mashtadda min al-ard wa saluba shine ake nufi da al-izazu yace to kasar da ta zama mai tauri ne ita ma an ba ku damar ku yi amfani da ita ta'kuluna ila faha kuna da damar wato ku ci ganyen da ake kiwo a waɗannan gurare domin idan aka riga aka samu iko akan yaki to kasar ta waɗanda suka ci yaki ne saboda haka yasa babu wanda ke da iko ga kasashen larabawa gaba ɗaya sai manzon Allah Annabi yake gaya musu an ba ku damar wurare kaza ku je ku yi kiwo idan aka ce al-ilaf jam'u alaf alaf shine ganyen da dabbobi ke ci suna kiwon sa yace wa tarauna afa'aha kuna da damar ku yi kiwo a fili wato filaye filaye wanda ya zamanto na Allah filin Allah shi ake nufi da al-ifa'u al-ifa'u yana nufin filin da ba na kowa ba in dai ba mallakar wani bane amma idan ya zama gonar wani ne kaka ba za ka fada cikin gonar sa kan kiwo ba shine Annabi yake nufi da tarauna ifa'aha kuna da damar ku yi kiwo a filayen Allah mallakar ku mallakar wanda ya zamanto ba mallakar wani ba yace lana min dif'ihim na min dif'ihim wa siramihim wato abinda ya shafi fatu abin da ya shafi fatu na dabbobi wannan duk babu abin da aka hana ku amfani da shi min dif'ihim yace wa siramihim ya'yan itatuwa babu wanda ya hana ku taɓawa amma ka'idar ita ce ma sallamu bil misaq matukar sun miƙa wuya ga alƙawarin musulunci wal amanati kuma matukar sun riƙe amana saboda ka abin da Annabi yake musu ishara da shi shine ba za a hana ku kiwo a ƙasashe ba za a hana ku taɓa itatuwan ƙasanku ba za a hana ku sarrafa dukiyarku ba kuna iya yanka dabbobinku kai abinda kuka ga dama dukiyarku ce amma ka'idar ku tabbata alƙawari na miƙa wuya ga hukuncin Allah yana nan gaskiya daga sharadin kenan idan ba su musulunta ba kaga wannan alƙawari bai tabbata ba wato Annabi yana gaya musu kada a samu munafinci a tare da su sai ya ce walahum min sadaqati sun samu damar bayarwa wato dukiyar su ce ba hana su ba saboda ka suna iya bada abin da ya shafi sadaka wannan ba dole bane abin da ya shafi sadaka as-salbu wato mazaje na dabbobi suna iya bada sadakan su shine ake nufi da as-salbu kaga wannan kalma ta as-salbu shi yasa al-qafi iya da ya kawo saboda ya nuna maka irin harshen da suke mu'amala da ita maimakon a ce az-zukuru sai aka ce as-salbu. As-salbu shine namijin dabba. Sai annabi ya bada misali da annabu mai fika. Su mutanen ba sa kiran taguwa da annaqatu sai su ce annabu. Maimakon annabi ya kira taguwa ko a ce raƙumi sai annabi ya kira ta da sunan da suke kira. Manzo Allah ya kira as-salbu a matsayin az-zukuru wanda kuma su kadai suke mu'amala da wannan kalma. Annabi ya kira annabu a matsayin annaqatu al-harima tsohon raƙumi tsohuwar taguwa. Idan taguwa ta tsufa to haƙoranta suna tsawo saboda ka sai Larabawan suna kiran taguwar gaba ɗaya da sunan annabu maimakon annaqatul harima. Annabi yana nufin cewa dabbobinku da mazaji da raƙuma sai ce wal fasilu da waɗanda raƙumin da aka yaye ƙananan raƙumi waɗanda aka yaye su wal faribu da tsofin raƙuma duk waɗannan kuna da damar ku yi sadaka ko kar ku yi sadaka wa dajinu da dabbobin kiwon gida. Dabba kiwon gida ita ce ake kira addajinu addabatu lati ta'liful bay wal kabshul hawari da fararen raguna wato ragunan su da yake wuraren dama asali ragunan wannan yankin za ka gan su farare kal kisa annabi kira su alhawari. Idan aka ce alhawari ana nufin albayab raguna su ake nufi da alkabashu. Waɗannan duka ba a ce dole sai kun bayar ba, ba a tilasta ka ba, kana iya ba da sadaka wannan kuma. To sai ya ce wa alaihim fiha as-saliqu, amma kuma wajibi ne a kansu za su fitar da zakka. Yasa ya kawo kalmar alaihim, ya kawo kalma ta alaihim as-saliqu. Mai ake nufi da as-saliqu? As-saliqu shine su suna kiran da shanu da awakai suna kiransu as-saliqu. Wannan kalmar banda su ba mai mu'amala da ita, saboda haka sai annabi maimakon ya ce za ku ba da zakkan shanu da raƙuma da awakai sai annabi ɗauki kalmar da suka fi sani as-saliqu sai ya amfani da ita. Dama abinda al-qadi iyari ke karantar da mu kenan, ya nuna mana annabi yana magana da mutane da harshensu. Kaga sai annabi ya ce wa alaihim fiha as-saliqu, kuma zakka tana kansu dangane da shanu da awakai matukar sun kai haddi na zakka. To ya ba mu misali, wannan misali guda ne na takardar da ya aika ma Hamdan, kuma in ka lura wannan takarda ta ɗauki kalmomin da sauran Larabawa ba su mu'amala da su sai dai wannan kabila ta Hamdan, sai annabi ya yi amfani da kalmomin. Sai sake ba da misali ya ce wa qawluhu li nahdin, da kuma magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma nahdin. Wa nahd ba mutum ɗaya ba ne, banu nahdin ake kiransu. Min gaura tihama, su ma suna cikin Larabawan da suke zaune a yankin Tihama. To su ne waɗanda suka kawo kukan fari ga manzon Allah. Mun yi bayani a baya, sun kawo kukan suna cikin tsananin fari rashin ruwa. Hadisin su yana al-mustadrakul imam al-hakim. To wannan takardar da annabi ya rubuta, sai annabi ya musu addu'a, inda dama sun buƙaci addu'ar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah barik lahum, ka musu albarka. Annabi ya ce a musu albarka, sai ya ce fi mahbiha. Kaga kalmar mahbiha kalma ce da su banu nahdin suke amfani da ita su kadai, maimakon a ce annabi ya ce fi labaniha. Kaga yanzu kowa ya gane. Amma annabi sai ya ƙi amfani da kalmar laban, sai amfani da mahbu. Su ba sa kiran madara da al-laban sai al-mahbu. Sai manzo Allah ya ce Allah ka musu albarka fi mahbiha ga madaransu. Sai manzo Allah ya ce wa mazqiha da farau-farau, hatta farau-farau annabi ya hada da addu'a kai. Shi ne wato mutum kamar ya zama shan fura ya zuba ruwa ya kada. To wato annabi yana nufin duk wani abin da ya zama abinci ne nasu Allah ka musu albarka. Wato hatta farau-farau da suke mu'amala da shi ya Allah ka musu albarka. Wanda shi ne yake cewa fi mahbiha wa maqbiha, Allah ka musu albarka ga madaransu da abin da ya shafi wato nononsu, ya ce wa matsiha da abin da ya shafi farau-farau wanda suke sha, shi ne ma kulito min labani habin ma'i, idan an haɗa nono da ruwa shi ake nufi al-mazqu. Wa ba'as ra'iyaha, ya Allah ka tura ma mai kiwon dabbobinsu, fi dasari, Allah ka tura mai wato arziki mai yawa, shi ne almalul katir. Sai kawo kalmar addafaru, addafaru kalma ne da suke amfani da ita, ya ce wafjur lahu, Allah ka ƙuƙƙugar wa mai kiwonsu. Sai ce as-samada, as-samada shi ne alma'u, kaga alma'u ruwa kowa ya sani, amma su ba sa kira ruwa da alma'u, sai dai as-samad. To a wasiƙar addu'ar ma da annabi yake, sai yana roƙon Allah da irin harshensu, Allah ka ƙuƙƙugar da ruwa ga mai kiwon dabbobinsu. Wa barik lahum fil mali, Allah ka musu albarka ga dukiyarsu, wal waladi da ƴaƴansu. To sai annabi ya ce man aqama salata kana musliman, duk wanda yake tsaye da sallah to musulmi ne. Wa man ata zakata kana muhsina, wanda yake iya bada zakka to mai kyautatawa ne, wato musulunci sa yayi kyau. Wa man shahida an la ilaha illallah kana mukhlisan, wanda ya shaida cewar ba abin da ya cancanta a bauta ma sai Allah, to wannan ya kasance mai ikhlasi. Ina ka ce ka shaida abu ne a zuciya, in dai har a zuciyarka ka shaida cewar ba abin da ya cancanta a bauta ma sai Allah, to babu shakka ka cimma ikhlasi. Sai ya ce lakum ya bani nahdin, ya ku banu nahdin kun samu, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kun samu amana, wada'i'u shirki, na alƙawarin kun yi watsi da shirka. Ina aka ce wada'i'u, ana nufin al'ahdu, alƙawari cewa kun yi watsi da shirka gaba ɗaya. Sai ya ce wa waba'i'ul mulki, sannan kuma kun yi alƙawari za ku ba da nisabi na dukiya. Kaga kalmar an-nisab ga Larabci da aka saba sani, amma su a gurinsu kalma ta al-wabi'a ita fi ba su ma'anan mai ake nufi da an-nisab. Saboda haka annabi ya ce alƙawari biyu, kun yadda ba za ku shirka da Allah ba, sannan za ku ba da zakkan dukiyarku idan ta kai nisabi, shi ne waba'i'ul mulki, abinda wato tara na abinda kuka mallaka, wanda shi ne nisabi na dukiyar. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tulqit fi zakat, kar a yadda a hana zakka. Me tulqit? La tumna'u, kar a hana. Amma su a yarensu sai a ce tulqit maimakon tumna'u. Annabi sai amfani da wannan kalmar, sai ya ce wala tulhid fil hayati, kuma kada a fandare a cikin rayuwa, kar a fandare ma Allah, yau an yi imani gobe a kafirce, a'a. Wato tulhid kalma ta al-lahdu tana nufin al-mailu anil haqqi, kada a karkace a bar gaskiya. Sai ce wala tatasaqal anis salati, ko yace kuma kada a yi nauyin jiki game da tsayi da sallah. To ba shakka wannan hadisin shi ma bai inganta ba, duk da cewar an samu labarin inda Al-Fadhi Iyad yake ba da misali da shi. Za ka gani ta bayanin na Ibn al-Jawzi a littafinsa Al-Ilal al-Mutanahiya, mujallar na farko shafi na 184. Ya ce wa kataba lahum fil wadhifatil fariba, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu abin da ya shafi nisabi na zakka, shi ne yake nufi da al-wadhifatil fariba. Yake cewa walakumul faribu, an ba ku damar ku riƙe manyan dabbobinku. Manyan dabbobi su ne al-faribu, bai maimakon a ce al-kabira al-azima. Maimakon annabi ya ce idan an zo zakka kar ka ɗauki babban dabba ka bayar, sai annabi ya kawo kalmar al-farib, wanda ita ce suke amfani da ita. Me al-farib? Al-kabira. Wato idan an zo karɓar zakka ba a son ka ɗauki dabban da ta fi girma. Annabi ya ce a wannan ku riƙe abinku. Shi yasa ya ce lakum, ku rike dabbobinku masu girma, sai ce wal farishu da sabon haihuwa, al hadisatul ahd bin nataji. Misali an zo karban zakka sai aka samu wannan dabban ta haihu, annabi ya ce to ba za ka ba da wannan dabba da ta haihu ba, ka rike dabban da ta haihu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zul inani, sannan dabbobi da ake samu linzami, kaga doki kenan, sai ya ce ar-ruku, waɗanda ake hawansu, kaga yana nufin dawakai. Manzo Allah ya ce duk dawakanku ku rike, ba za a karɓi zakka a kai ba. Sai ya ce wal fulu, hakanan yaran dawakai, yaran dawakai. Sai ya ce abbabisu, wannan kalma ta abbabisu asali ma'anarta shi ne asrul akhlaqu, wato masu ƙiriniya. Sai annabi ya amfani da wannan kalma, ‘ya’yan dawakanku nan masu tsalle-tsalle ku riƙe su soma, ba a ce ku bayar ba. Kaga annabi yana nuna musu ita zakka ba tara ba ce, don haka yasa ba wai ana karɓa daga dukiyar ka mafi daraja ba ne. To sai ya ce la yumna sarhukum, ba za a hana muku dabbobinku ba. Dabbobi shi ne sarhukum, bi ma'ana mashiyatukum, almashiya shi ake nufi da as-sarhu. Wala yu'badu talhukum, kuma ba za a sassare itatuwanku ba. At-talhu su ne ashjar, al-ashjar. Idan aka ce la yu'badu, ba za a tumɓuke ba, bi ma'ana annabi yana nufi ba za a sassare muku dabbobinku ba, babu wannan itatuwanku ba, babu mai ikon ya taɓa muku dabba, babu mai ikon ya sassare itatuwanku. Wala yuhbasu darrukum, babu mai ikon ya tsare muku nononku. Malam tugbiru ar-rimaqa, muddir buku ɓoye munafinci ba. Kaga nan ma kalmar da annabi ya amfani da ita, kalma ce da su suka san ma'anarta. Idan aka ce tugbiru buku ɓoye ba, me ake nufi da ar-rimaq? Shi ne annifaku. Maimakon annabi ya ce malam tusirrun nifaqa, muddin buku sirranta munafinci ba, to sai amfani da kalmomin da suke suka fi sani. Malam tubmirun rimaqa, ya ce wa ta'kulur riba, matukar buku ɓoye munafinci ba, an waye gari kuna cin igiya, kuna cin igiya. Don ar-riyaqu shi ne urwatul habli, igiya wanda aka ɗaure abu da shi. Wato annabi yana nufin idan mutum ya munafinci, kamar ya cinye igiyar da aka ɗaure shi da ita, saboda haka yasa munafiki baya tare da Allah subhanahu wa ta'ala. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aron kalma don ya nuna halin munafiki. Wato annabi yana nufin babu wanda zai taɓa dawakanku, babu wanda zai taɓa dabbobinku, babu wanda zai taɓa itatuwanku, babu wanda zai ƙwace muku dukiyarku shar'i idan buku ɓoye munafinci ba. Saboda haka ku tabbata akan imani. Sai annabi ya ce man aqarra, wanda ya tabbata akan wannan, falahul wafa'u bil ahdi, to ya samu za a cika alƙawari gare shi, za a zauna lafiya da shi. Wa man aba, wanda ya ƙi kuwa ya ba da zakka yanda ta dace, fa alaihi rabwa, annabi ya ce to akwai tara a kansa. Kaga kalma ta ar-rabwa ma'ananta az-ziyada, shine ar-rabwa fil fariba, uqubatan lahu, ka'idar kenan. Da ba idan mutum yake ba da zakka yanda ya dace, to sai annabi ya bayan an kwace zakkan, sai kuma a kwace wani sashin dukiyarsa a matsayin horo gare shi. Wannan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan labarin yana cikin ma'rifatus sahaba na al-imam Abu Nu'aym. Mu ci gaba dai har yanzu. Yace wa min kitabihi liwa'il bin hujurin, mun yi magana akan wa'il bin hujurin, daga cikin waɗanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam. Labarin sa yana a tabaqatul kubra na ibnu sa'din a mujallal na farko shafin 287. To annabi ya rubuta mai takadda, wa'il bin hujurin yana daga cikin sarakunan yankin al-Hadramaut, su ake kira aqyal. Shi yasa ya ce wa min kitabihi liwa'il bin hujurin, wasiƙa da ya rubuta ma wa'il bin hujurin, ila al-aqyali, zuwa ga sarakunan Yaman. sai ya kira su al-abahila. Al-abahila sunan sarakunan kenan a can yanda ake kiran su. Kamar misali ka kira ka ce sarki, kaga sarki kalma ce ta Hausa da take nuna shugaban mutane. Amma idan ka koma wajen Fulani sai a ce harɗo. To haka ne, su mutanen yankin Hadramaut, sarakunan mutanen yankin Hadramaut ana kiran su al-abahila, wato sunan sarautan kenan. Yasa ya ce ilal aqyalil abahila, zuwa ga masu mulki na al-abahila, sarakuna na Hadramaut yankin Yaman. Idan aka ce aqyal, su ne sarakuna na yankin Himyar, su ma kabila ce ta Larabawa da suke Yaman. Sai ya ce wal arwa'il mashabibi, wato da fuskoki kyawawa, wannan wasiƙar da Annabi ya rubuta. Idan aka ce al-arwa, kalma ce da take nuna kyawa, wato fuska, amma a harshensu. Idan aka ce al-mashabib, ana nufin al-ru'us, wato mutane da suke da kyawun kawuna, waɗanda suke da kyawun kawuna suna da tsari na sarauta. Annabi ya rubuta wasiƙa wa fihi, a ciki ga abin da wasiƙar ta ƙunsa, ya ce fitti'ati. Taji yanda ya kawo wannan kalma, fitai'a, ko a ce mara ati'a, wanda asali kalma guda ce, amma ma'anarta awakai su kai 40. Idan akuya ta kai 40 sai a ce ati'a, ko a ce ati'a. To amma kaga a wajensu ne, saboda haka sai Annabi ya rubuta wannan kalma da yake su suke amfani da ita. Manzo Allah ya ce fitai'ati, idan awakai sun kai 40 shatun, to za a ba da akuya ɗaya. Kaga zakka yake nufi, ya ce la muqawwaratul abyati, ba raman miya ba wanda fatanta ya tattare. Idan aka ce muqawwaratul alyaw, al-alyaw shi ne fatu, waɗanda fatunsu muqawwara sun tattare. Kaga raman miya ita ce wanda fatarta za ta ga ya yamutse. Sai Annabi ya ce idan za a ba da zakka, akuya ɗaya ɗin nan ba raman miya ba. To sai Annabi ya ce manzo Allah ya ce wala binaka, kuma ba ƙosasshiya ba. Ƙosasshiya ita ce abdinak. Kaga kalmar dinak kalma ce ta wurinsu, sai Annabi ya amfani da ita. Wala binaka yana nufin kar a ba da ƙosasshiya, kar a ba da ramammiya idan za a ba da dabba a lokacin fidda zakka. Sai ya ce sabaja, a nan yana cewa wantus sijata, wato idan as-sija shi ne al-wusta, matsakaici. Idan aka ce wantu a harshensu da larabci, u'utu ku bayar, maimakon Annabi ya ce u'utu al-wusta, sai manzon Allah ya ce amdu, wanda amtu wato kalmar tasu kenan yadda su suke amfani da ita. Ma'anar amtu ku bayar da, ku bayar da akuya matsakaiciya. Sai ya ce wafis suyo, idan aka samu binnannan dukiya, saboda yankin Yaman akan yi irin wannan yawaita tsuntuwa ɗin, za ka iya samun dukiya ce ta mutanen da aka binne. Saboda yankin Yaman yana daga cikin yankunan da aka fara zama a duniya, aka fara zama a duniya kanta. Saboda ka yi sa wani lokaci za ka sai gona kana tonawa, sai ka ga dukiya a binne. Wani mutumin da can ya taɓa binne dukiyar, ya tafi ya rasu. To kai kuma Allah ya nufa ka samu, wanda shi ake ce ma ar-rikaz. Manzo Allah ya ce to idan har aka samu irin wannan dukiya, al-khumsu, za a ba da khumsi kashi ɗaya cikin biyar. Wa man zana, wanda aka samu yayi zina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min bikrin, ka duba inda kalmar ta zo, min maimakon min da nunun. Sai manzo Allah ya ce min bikirin, wannan harshen suke na min bikirin, wato wanda bai taɓa aure ba. Idan aka samu ya yi zina, sai manzo Allah ya ce fasqa'uhu, inana fasqa'uhu mi'a, maimakon fadribuhu mi'a. Sai Annabi ya ce fasqa'uhu, kalmar su ne, sai kumar bulala 100. Wastawfiduhu, manzo Allah ya ce kuma ku kore shi daga garin, shi ne wastawfiduhu, wato infauhu, kore shi daga wannan gari, amma kalmar da annabi ya amfani da ita sai zama kalmar suci don su fahimci sakon Allah. Ku kore shi daga gari aman tsawon shekara guda, wa man zana wanda kuma ya yi zina min sayyibin, daga yadda annabi ya rubuta min maimakon min sayyibin, wato wanda ya taba aure sai aka same shi ya yi zina, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fabarrijuhu, wato ku jefe shi bil abamin, da duwatsu. Kaga kalmar dutse din ma sai aka kawo kalmar da baka saba jinta ba, al abamin, ana nufin bil hijara. Fabarrijuhu, wato ku mulke shi da jini, bil abamin, da duwatsu, wato ai ta jifan sa sai ya mutu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tawsin, kuma babu rangwame, shine babu son kai fi dini, game da addinin Allah. Don haka duk wanda aka samu ya yi zina, amara wannan hukunci. Shi yasa ya kawo fi wala gumma fi fara'idillah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu rufin asiri game da farilla ta Allah tabaraka wa ta'ala. Kar a koyi, kar a rufa asirin kowa. La gummata shine as-sitru, kar a rufa asiri fi fara'idillah, abinda ya shafi farillan Allah. Sai annabi ya ce kullu muskirin haramun, duk abin da ya bugar da hankali shan sa haramun ne. To sai a ƙarshen wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'il bin hujrin dinnan da ya kawo bakunci ga annabi, ya taraffalu alal aqyali, manzo Allah ya ce to shine shugaban sarakunan Yaman. Kaga annabi sai ya bashi shugabanci, tunda shi ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah a ƙarshen wasiƙar yake gaya ma sarakunan Yaman, wa'il bin hujrin da ya halarci Madina, ya tara'asu shine wato ya zama shugaba akan sauran ƙabilu sarakuna, don in aka ce al-aqyal ana nufin sarakunan Hadramaut, yankin Yaman. Kaga wannan wasiƙar tana al-Mujamu Saghir na Imam Tabarani, kuma tana Gharibul Hadith na Imam Al-Khattabi. Dole zamu dakatar haka insha Allah. Allahu salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.